na taɓa yin cholera last 2 to 3 years.
Gaskiya abu ne da ba daɗi, kuma yana nuna cewa ba mu damu da tsafta da kuma yanayin muhallinmu ba.
Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar maku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shirin na Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda ake yawan samun barkewar cutar kwalara ne, musamman a lokacin damina a kowace shekara a jihar Kano. Cutar kwalara dai ta samu gindin zama a wasu yankuna a jihar Kano. Ko a kwana-kwanan nan, ma'aikatar lafiya ta jihar ta ce cutar ta kashe mutum 5 daga cikin 189 da suka kamu da ita a ƙananan hukumomi 20 na jihar a cikin wata 6. Yaya Kanawa ke ji kuma ya suke kallon wannan al'amari? Ga wasu Kanawan, ciki har da wani da ya taɓa kamuwa da kwalara.
Sunana Amir Aminu, na taɓa yin kwalara last 2 to 3 years. Lokacin salag ne muka je muka siyo, mun zo gida a ba mu salag, an kwada aka yi, ya ba mu kaɗan, ya mana kaɗan. Muka je muka siyo, instead of mu sa gishiri mu wanke shi ko wani abu, kawai muka yanka shi muka ɗaure shi kawai muka ci. Daga nan sai ciki ya fara ɓaci, sai muka fara amai, ana ta amai, abu kamar wasa dai, sai aka fara guda. Sai mu aka zama wicked, ko hannu mutum bai iya ɗaga, aga kamar mutum zai mutu. Sai shi ne daga nan sai aka garzaya zuwa asibiti, aka jona mana ruwa da mi. Sai da aka je da taimakon jami'an asibitin. Kira da zan yi ga al'umma shi ne duk sanda za su siyo abu su fara kula da tsaftar shi kafin su ci. Ko kamar ruwa ko abinci irin especially kamar su salad, cucumber, cabbage, su waye irin waɗannan abubuwan dai da ake yi. Kuma na biyu, mutane su ringa kula da ina ma suke siyo abin. Kaga kamar akwai inda ake yi a wani kwakwaci wanda ruwan yankan akuyoyi dabbobi na abbatuwa da shi ake ba abubuwan yin ruwa. Kaga aiki wannan zai kawo cututtuka da yawa.
Sunana Ruqayyah Yusuf Aliyu. Gaskiya abu ne da ba daɗi, kuma yana nuna cewa ba mu damu da tsafta da kuma yanayin muhallinmu ba. Ban taɓa kamuwa da kwalara ba, amma na ga mutane da su kamu da kwalara, kuma na ga irin yadda ake wahala, na ga yanayin asibitocinmu inda ake ba su kula da sauransu, duk dai abin ba daɗi. To dole ne abu ya riga ya zama kamar ɗabi'ar mutane, rashin kula da muhalli da sauransu. So ina ga abin da ya kamata shi ne dole ne duk masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wajen wayar da kan mutane, a wajen tabbatar da tsaftar muhalli, ilmantar da mutane akan kwalara da kuma abubuwan da suke jawo shi da kuma sauran cututtuka makamanta kwalara.
Sunana Malam Kabiru. Eto, gaskiya matsalar kwalara a Kano ta dauko asali ne ta fuskoki kamar guda 2. Farko su jama'a da second one kuma gwamnati. Su ɓangaren gwamnati shine ba su samar da duk wasu abubuwa da ya dace a ce sun samar ba, sannan sai suna daɗaɓi suna tattoshe guraren da ya dace a ce ba a toshe ba. Kaga kamar yanzu misali ga damuna ta zo, amma kuma wato babu guraren da za a zuba shara, sannan kwatoci sun toshe, magudanar ruwa ba a kwashe ba, kuma sannan banda gine-gine da aka yi suka tattoshe magudanar ruwa. Saboda haka ko ina sai ya zama tuwon aka yi ruwa ya cushe, ruwa ya cika gari ya mamaye ko ina. So kaga shi kuma ruwa inda zai kwanta a ƙasa ya haɗu da datti, to za a sami barkewar kwalara da cizon sauro da shauran abubuwa. Misali kaga su kuma ta ɓangaren jama'a shi ne koyaushe sai su ce sai sun jira gwamnati ta zo ta musu wani abu, su ba su tashi taimaka kansu da kansu ba. Hanyoyi da za a bi shi ne gwamnati ta yi aikinta, jama'a su a kan kansu su duba. In suka ce sai sun jira gwamnati, to sai gaskiya abubuwa da dama za su ta samun su ba tare da sun wannan ba, su ma su tashi taimaki kansu da kansu. Gaskiya shi ne.
Wasu mazauna garin Kano kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan yawaitar ɓarkewar cutar kwalara a jihar. Shin me yasa ake yawan samun wannan cuta? Wai shin ina jami'an duba gari suke waɗanda ke zagayawa unguwa-unguwa, gida-gida domin tabbatar da tsaftar muhalli don gujewa yaɗuwar cututtuka? Waɗannan tambayoyi ne da na yi wa wani da ya san lokacin da jami'an duba gari ke irin wannan aikin.
Sunana Ibrahim Musa Gegeyo, kuma ne mazaunin ɗan jarida ne a Kano. Eto, kamar shi batun harkar duba gari abu ne wanda ya samo asali tun lokacin zamanin mulkin mallaka na Turawa mulkin mallaka, saboda akwai makaranta da aka samar a jihar Kano musamman wacce ake kira School of Hygiene, wacce wannan makarantar ita take wato horas da malaman tsafta wanda ake kira su duba gari. Kuma su malaman nan suke zagayawa gidaje loko kusfa suna duba wato yanayin zamantakewa na al'umma, suna kuma ba da shawarwarin yadda wato za a zauna cikin tsaftar muhalli. Makarantar an samar da ita tun 1930, kuma ta yayi manyan wato ma'aikata wanda suke wanda ake kiran su territory inspectors ko environmental inspectors, wanda suke zagayawa suke duba wato muhalli, suke kuma ba da shawarwari wurin yadda za a tsaftace muhalli. A wancan lokutan mun taso mun san su, mun kuma san irin rawar da suka taka a harkar wato lafiya, musamman a lokacin idan aka zo aka tadda gida akwai kazanta akwai komai, aka dauki sunan mai gida a kai shugaban mai unguwa a zauna a tattauna a bashi shawarwari, wani lokacin ma har akan ci tara. Saboda haka irin wannan abubuwan sai su sa mutane wato suke kyamatar a ce yau duba gari ya zo ya tadda wato kazanta a gida.
To me yasa yanzu ba sa duba garin?
Duk da cewa makarantar har yanzu tana nan, kuma tana wato ana sako sai ko bayan karatu da harkar wato muhalli da take da wannan makarantar, amma dai magana ta gaskiya shi ne kusan dubban shekara da harban ne kama 15 abinda ya zuwa 35 zuwa kasa, da baki ɗaya ba zai iya gaya maki ya san ga duba gari a tunde wannan ayyukan da aka san suna yi a da ba. Kuma ina ganin rashin duba gari a cikin al'umma kamar yadda suke a da shine makasudin abin da yasa ake samun yawaitar bullar cututtuka. Yanzu kin misali kamar batun na kwalara nan. Kwalara kusan wani abu ne dai wannan lokaci da ake iya ci ba tun shekara. Sai an same shi, ya zama wani abu yanda kika san ruwan saboda shekara sai an yi, to haka kusan kwalara duk shekara sai an samu bullarta, ko a samu ta yawa ko a samu a ce dan tsalla wasu gurare. Abu zan taɓa manta ba a shekara 1987 wato 1987, kada Allah maimaitawa mutanen jihar Kano wannan shekarar, wanda kusan na sa akwai lokacin da gida don gurungundu guda babu wanda ya tsallake wato wallahi harkar kwalara, sai kai aka sa kofar gida saboda ta kashe kowa. Allah dai ya kiyaye.
Wato inda na fahimce ka, kace makarantar na har yanzu ta hygiene din ana yin ta, amma kuma su ma'aikatan ba sa yin wato ba sa bi gida-gida kororo-kororo din suna duba muhallin mutane ko suna da tsafta ko ba su da tsafta.
Ba sa wannan, wato ba iya cewa wani abu ne wanda a yanzu ake kusan wato zan iya ce miki kamar is under bond of contentions ne. Saboda ga baki ɗaya an ɗauke su a zonon ma'aikatan lafiya, ya zan cika je asibitoci za ki ga environmentalist a asibiti, kika shiga asibitin Shakatu za ki je ki tarar da environmentalist a asibitin Shakatu, da wasu abubuwa makamantan na lafiya an ɗauka an kai su can an ajiye su, amma maimakon ga ayyukan su na can asali, to amma sai zaman ayyukan da suke yi ba shi ne wato na duba gari da aka san su a da ba. Misali akan misalin Ministry of Environment, zaki zai ki tarar da su, su ne supervisor suna kwasar shara da wasu abubuwa da ake, amma ba wai duba gari da ake bi gidaje na a tabbatar da tsaftar wato muhalli ba.
Kuma gashi duk suna anguwannin da zaka ga ofar gida ga kwata ga bola ga dai da ko ina, kuma ba a cewa komai.
Ba wai ba a cewa komai ba. Kamar misali manema labarai ko yan jarida ce sun yi rubutu sun yi karaji akan yadda wato kusan kwata je jihar Kano bola ake gani. Kin ga batu ne dai na wato gwamnatin jihar Kano na ta tashi dan ta kwashe. Har yanzu na san yan jarida ba hakura suka yi ba, za su ci gaba da yin wato babatu akan wannan abin na ganin cewa an zo an kawo doki an kwashe. Akwai unguwar da zaki je gabaki ɗaya billahi al'azim ba za ki iya wuce, ko sai in za ki wuce sai ki toshe hanje, kuma cikin gidajen mutane ne za ki ga himan bolar da wato ko mota za ka dubo sai ta yi kwanaki tana kwashe kafin ta kwashe. So irin abubuwa za ki ga da suke wato jefa a al'umma cikin haɗari su ne yanzu kusan a ko'ina, sai dai kawai abin a ce wato akwai buƙata na gwamnati ta yi hoɓɓasa. Wato abin da ake cewa prevention is better than cure, wato ta a sabu dai a rigakafin abin kafin abin ya faru.
Ibrahim Musa Giginyu kenan, ɗan jarida a Kano. Shirin Najeriya a yau kike sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja. To me ma'aikatar lafiya ke yi game da tabbatar da tsaftar muhalli don gujewa yaduwar cututtuka a cikin al'umma? Kuma me yasa yanzu ba a aikin duba gari kamar yadda ake yi a da? Jami'i mai kula da lafiyar jama'a a jihar Kano ya yi wa abokiyar aiki na Halima Jimrau bayani.
Sunana nawa ne? Kuma ni registered community health practitioner ne. Ina aiki a Kano state under hospital management board.
Ko da yaushe za mu ji an ce jihar Kano ana fama da annobar kwalara. Me za ka iya gaya mana akan wannan abu da ke kamar yaki cinyewa?
So abin da yake faruwa, idan kuka lura za a ga cewa abin yana faruwa ne a lokaci na yanayin season, kamar in damina ta zo ko kuma lokacin da ake da yawan ganyayyaki wanda ake ci kamar irin su alayyahu da salad da dai sauransu. So abin da yake faruwa, mutane wasu har yanzu ba sa iya yi, yana sawa mutane fadarwa zan ce kenan akan yadda za su rinka tsaftace hannuwansu da kuma kayan da za su ci. So abin da yake faruwa ba kowa ba ne har yanzu yake bin wannan ka'idojin da ake so. Kamar a ce ganyayyakin ma ko wani lokutan da za ka ga wasu wajen ma idan ka je irrigation din da noman da suke na rani, to ruwan da suke yi da shi na kwata ne. So ya kamata a ce wannan abubuwan an yi kokarin an hana su na farko, na biyu kuma duk wanda zai ci wani abu da ya shafi waɗannan abubuwan ya tabbatar ya wanke shi, ya sa kuma gishiri wajen wankin. So idan ana haka kuma ko duk wanda ya je bayi in ya fito ya sa sabulu ko omo ko kasa ko toka ya zama cewar ya wanke hannun shi. So idan ana haka shi ne zai zama na cewar an yi maganin wannan matsalolin da suke yawan faruwa. Saboda ita kwalara cuta ce wadda tana faruwa ne daga ka taɓa wani abu wanda yake gurɓatacce ka kai bakinka. So daga nan kai ma za ka iya kamuwa. So idan za a tabbatar da tsaftar wankin hannu da tsaftar abin da za a ci da tsaftar ruwan da za a sha, to insha Allah an yi maganin abin.
Ganin yadda wannan cuta ta kwalara ta kicinyewa a jihar Kano, anya ko babu buƙatar a horhodo da aikin duba gari kamar yadda ake yi da su riƙa bi gida-gida suna tabbatar da tsafta a gidaje?
Gwamnati tana kokari akan wannan sosai, saboda ko can shekaru dan baya ce mata ɗebi duba gari da ake ce musu sanitation vanguard. So su kawai akan irin waɗannan abubuwan. Sanitation vanguard mutane ne waɗanda aka ɗiba, kuma an ɗebe su da yawa, don an ɗebe su ba zan iya faɗa adadin da aka ɗiba ba, amma suna da yawa a kowace local government, kuma ba don komai ba, saboda su ƙara ƙarfafa waɗannan ire-iren ayyukan taimakawa waɗanda suke su ma'aikatan ne dama, irin su environmental health din da community health practitioners din, su taimaka musu wajen ya zama na cewa ana yin home visit din, ana home inspection. So kuma suna yi, ba wai ba sa yi ba, suna yi.
To amma watakila akwai wasu abubuwan da ake yi ba daidai ba, abubuwan da suna buƙatar gyara. Idan muka yi la'akari da cewa yanzu haka ƙananan hukumomi 20 a jihar Kano suna fama da wannan annoba ta kwalara.
To abin da yake faruwa, yawansu da muke da su bai kai adadin yanda yawan adadin mutanen da muke da su a Kano ba da za a ce sun yi sabon. To dole zai zama na cewa kamar yanzu idan kika dauke su community yanzu, to za ki ga su ma'aikata ne wanda suna yin aiki a asibiti, sannan kuma suna yin aiki a community. So wanda suke a asibitin ma ba su kai adadin buƙatansu ba, barantana a ce a tura su waje su je su yi abin nan. To kin ga dole zai zama na yan environmental din da ake da su yanzu su ne suke yin wannan, sai kuma yan community da suke a wasu others local government din wanda an samu adadin da ake buƙata da za a iya barin wasu su ci gaba da duba marasa lafiya, wasu kuma su je su yi irin home visit din ko home inspection. Amma gwamnati tana iya kokarinta akan duk waɗannan abubuwa.
Lawan Ali kenan, jami'in kula da lafiyar jama'a a jihar Kano. Masu sauraronmu, a nan za mu ji akalar shirin, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.